Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarki Lahashin Gumel tare nake Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin na dar ranar Alhamis 17 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa bayan fitar da sunayen sabbin ministoci da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi, yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Haka kuma muna ɗauke da rahoton na musamman kan yadda Najeriya ke asarar ɗimbin kuɗin shiga a ɓangaren ma'adanan da ake haƙowa ba bisa ƙa'ida ba. Sai kuma shirin wasanni a taƙaice wanda zai zo muku daga Najeriya, amma fa duk sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis aka share yinin farko a taron da shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ne ECOWAS suka fara a Accra, babban birnin Ghana, inda suke duba yiwuwar daukan matakin soji akan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a watan da ya gabata. A ranar Laraba, kungiyar ta ECOWAS ta ce Tuni ta ankar da dakarun ta na yan kota kwana kan su zauna cikin shiri domin maido da doka da oda a Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Niger. Taron na gudana ne bayan wani harin ta'addanci da aka kai ƙasar ta Niger, inda dakarun juyin mulkin suka ce an kashe musu sojoji 17. Sai dai masu sharhi kan al'amuran tsaro a Ghana da ke karɓar bakuncin wannan taro na shugabannin dakarun ƙasashen ECOWAS sun ce akwai buƙatar a yi takatsantsan kan ɗaukan matakin soji. Dakarun juyin mulkin na Niger dai sun ce dole ce ta sa suka sauke shugaba Bazoum daga mulki domin su kawo ƙarshen matsalar tsaro da suka ce ta kubce masa. A halin da ake ciki, hare-hare da tashi-tashin hankula na ci gaba da yin mummunan tasiri akan miliyoyin mutane a jamhuriyar ta Niger, cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Alhamis. Kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta ce mutum ɗaya a cikin mutane biyar na buƙatar taimako na jin ƙai. Kungiyar ta kara da cewa tana ci gaba da ba da tallafi ga al'ummomin da suka tagayyara tare da haɗin kan gwamnatin ƙasar, musamman ma waɗanda aka raba da muhallansu. Bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka ɓata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Senegal zuwa Spaniya. A ceto mutum 38 da suka tsira, an kuma tarar da garwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga Senegal ya taso, dauke da mutum sama da 100 a watan Yuli. An gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin Cape Verde. Ma'aikatar harkokin wajen Senegal ta ce a ranar Talata masu tsaron gaɓar teku suka ceto mutanen, sai dai hukumomin na Cape Verde ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba. Ruwan Cape Verde yankin teku ne mai cike da haɗari wanda ya sha laƙuma rayukan dubban bakin haure yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki da dama da aka kwashe ana tafka ruwan sama babu ƙaƙƙautawa a yankin Himalaya da ke India, ya yi sanadin mutuwar mutum 72 a wannan mako. Mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar, wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama. Masu aikin ceto a jihar Himachal Pradesh da ke yankin na Himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau da ƙoƙarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzai suka binne a ƙasa. Kuma kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Aƙalla mutum 100 aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin India, ciki har da jihar ta Himachal Pradesh. Gidan adana kayan tarihin Birtaniya ya sallama wani ma'aikacinsa bayan da aka sace wasu kayayyakin tarihi a gidan. A cewar hukumomin gidan tarihin, an kaddamar da wani gagarumin bincike a ƙoƙarin da ake na ganin an gano kayayyakin, waɗanda suka haɗa da gwalagwalai, kayan alatu da wasu gilasai da ake ajiye da su tun kafin zuwan Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Gidan adana kayan tarihin har ila yau ya ce za a maka ma'aikacin da ake zargi da hannu a ɓatan kayan a kotu a ƙoƙarin da ake yi na gano inda aka kai su. Bai war da tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Amurka ta mata Vladko Andonovski ya ajiye aikinsa, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP da ya sake sunan majiyarsa saboda ba fitar da labarin a hukumance ba. aje aikin NASA na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da aka fitar da Amurkar a gasar cin kofin duniya ta mata. Amurka ta taba lashe kofin gasar su hudu, asali ma ita ke rike da kofin kafin ficewar ta. A zagayen farko tawagar ƴan wasan ta taka rawar gani a karawar da ta yi da Sweden, amma ta sha kai a bugun penalty da aka yi a zagayen quarter finals.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan bayyana sunayen ministoci da gwamnatin APC ta Najeriya ta yi, da alamu wasu 'yan Najeriya na ganin an bar baya da kura. Daga babban birnin tarayya Abuja, wakilinmu Rukayya Basha ta haɗo mana da wannan rahoton.
Biyo bayan naɗe-naɗen mukamman ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a ranar Laraba, inda sunayen ministoci da guraben aikinsu ya karaɗe kafofin sada zumunta, 'yan Najeriya da dama ne ke tofa albarkacin bakinsu, musamman ma ga waɗanda aka baiwa ministocin tsaro. Sanata Umar Tsauri shine tsohon sakataren jam'iyyar PDP ta ƙasa, ya ce naɗin Abubakar Badaru da Bello Matawalle a matsayin ministocin tsaro turin jekaka mutu aka yi wa arewa.
Ai reno wayau ne a ce maki an ba Badaru da Matawalle a ma'aikatan tsaro. Me suka sani? Garawa Matawalle kila ya taɓa yin chairman na House Committee on Security. A haka Badaru me ya sani a tsaro? Saboda haka abunda kawai gwamnatin Bola Tinubu ta yi shine ƴan arewa sun zabe ta yanzu za su saka musu don za ta yi musu turin jihar mutu, domin an rena ma ƴan arewa wayau da hankali da tunani.
A bangaren jam'iyyar APC mai mulki kuwa, Hassan Sardauna ya ce ba aibu bane naɗa su a matsayin ministoci na tsaro, tunda hakan ya sha faruwa a baya.
Wayannan mutanen tsofaffin gwamnoni ne su biyu, wato shi gwamna Badaru Abubakar na Jigawa da kuma Matawalle na Zamfara, wanda ba su taɓa yin aikin soja ba, sai gashi an ɗauke su an ba su ministocin tsaro na babba da ƙaramin minista. Wannan ba wani abun tashin hankali ba ne, ko lokacin jamhuriya ta farko an yi irin su Ribaɗo ta Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano a da, kuma sanata ai shi ma ya taɓa riƙewa, kuma ba abin da ya faru sai ma alkhairi. Abinda muke kokari ki sani shine, ko duniya ta sani shine, idan za a kawo su ya zamanto abokan aikinsu, abokai ne wanda suka san aiki kuma za su nuna musu kwarewa da shauransu, to wannan ba zai zo cikin sauki.
Shin koyaya masana ke ganin wannan nadin? Dr. Kabir Adamu shine shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel.
Abinda ya fito fili wanda kuma dole ne a yi la'akari da shi shine kasancewa cikin waɗannan shugabanni, wato waɗanda suke rike da mukamai na minista kenan, babu wani wanda yake da ba baya ko ya taɓa aikin tsaro ko kuma yana da masaniya, misali dangane da karatu kenan na bangaren tsaro, wannan gibi ne. To ya kamata su waɗannan ɗin shawarar da zan ba su shine su samu masana waɗanda suka san harkar tsaron su jawo kusa da su waɗanda za su taimaka musu kenan. Hadde shi wanda aka ba mukamin minista na defense, wannan aiki ne wanda zai yi da sojoji wanda suke saye da kaki, kuma gaskiya saboda yadda tsarin su yake ba kasafai suke baima wanda bai ba cikin harkar su yake ba haɗin kai irin wannan, to sai yayi takatsan zan da wannan ya san yadda zai shawo kan al'amarin.
Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, kafin mu kai ga shirinmu na gaba an shakata da wannan faifan.
Ya ilahu gaban ka mun zo ka mu da mata yara manya maza da mata ya kuke sau birayu ne
sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma za iya samu ta yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa. Domin sauraron wannan shirin ko sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai rahoto na musamman da Zainab Babaji za ta kawo mana.
Hukumar da ke kula da ayyukan masana'antu a Najeriya ta gano cewa ayyukan masu tonon ma'adinai ba bisa ka'ida ba na haddasa asara na biliyoyin naira na kudin shiga da ya kamata kasar ta samu. Hukumar ta bayyana cewa kamfanoni da dama ciki har da na masu haƙan ma'adinai suna gudanar da ayyukan su ne ba tare da biyan kudin haraji wa gwamnati ba, kamar yadda yake a cikin yarjejeniya. Waɗansu kamfanonin sukan shigo su fara haƙan ma'adinai ba tare da sun samu lasisi ba, sulalewa da ma'adinan da suka kwasa zuwa ƙasashen waje ba tare da sanin hukumomi ba da dai sauran laifuka a harkar haƙan ma'adinan. Honorable Yusuf Adamu Gagdi, wanda a shekarun baya ya zame shugaban kwamitin bincike kan harkokin ma'adinai a jihar Filato a majalisar dokokin jihar, ya bayyana wasu daga cikin barna da kamfanonin da ke haƙar ma'adinai ke yi.
Banda ma kamfanonin jihar, kamfanoni na waje kamar su China wanda suke zuwa su dibi ma'adanan munan jihar Plateau su je su gina sana'o'in su da kasashen su da shi. Akwai kamfanoni na cikin gida wanda su ma suna diban wa'annan ma'adanai su je su sayar wa kamfanoni na waje a kuma amfana da ita, wanda gwamnatin jihar Plateau ba ta amfana da abubuwan da ake diba a jihar mu. Mun san doka abin da ya shafi harkan ma'adinai doka ne, abu ne na hakkin federal government, amma a gwamnatin tarayya a dokan Najeriya akwai ababuwa da ya shafi tallafi da ya kamata a yi wa jihohin da suke da wa'annan ma'adinai, wanda kamfanonin waje da kamfanonin ciki da suke amfana da wa'annan abin ba sa biyan tallafin da ya kamata su biya wa jihohi da kuma kananan hukumomi. Menene yasa gwamnati za ta yi aiki don kyautatawa mutane sai ga al'umma ga kamfanoni masu iban ma'adanai na biliyoyin nerori amma ba sa gyara communities da suke iban wannan? Inda ake harkar ma'adanai a jihar Plateau, local government sun kai 10, zaka samu masu iban ma'adanan nan ba su gina makarantu wa mutane, masu diban ma'adanan nan ba su tona ruwan sha bohol wa mutane masu neman ma'adanan ba su gyara kananan hanyoyi wa mutane sai dai bata environment na mutane ba tare da an ba su tukuici ko tare da an ba su an kawo musu wani abu na harkan tallafi ba
ko al'umma na cin gajiyar albarkatun da ke tattare da ma'adanai a yankin nasu
da farko dai ina ga kaman akalla ba kasar ba anan ina ga an kai irin shekara 8 zuwa 9 ana wannan aiki kuma har ga Allah mu ba wani abin da aka zo aka mana wanda muka amfana da shi
ya aikin ma'adinai a wayansu lokuta yana da hatsari ba ku taba fuskantar wani ko wayansu sun kamu da wata cuta sanadiyan wannan aiki na ma'adinai ba
gaskiya har ga Allah tukuna bara mu ce mun sani ko ba mu sani ba amma har ga Allah ni tunda nake ban taba je a ce yau ga wani ya kamu da wani ciwo a ta dalilin wannan abu sai dai wayansu su ji ciwo wayansu kuma su rasa ransu ma ta hanyar wannan aikin da mutane da dama sun mutu a wannan aiki amma kin san kowa kuma hanyar cin abincin shi yakan iya sashi halaka
an debo forina daga kasar waje suna diba mana duciya ba mu amfanan komai tarbiyyar mu ya rushe ba mu da ingantaccen ilimi babu ruwan sha babu hanyar sadarwa kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa ƴan ta'adda sun mana yawa a nan garin
a cikin wannan shekara ta 2023 ne aka gano Najeriya na dankare da ma'adinin lithium wanda ya sanya kasar daya daga cikin kasashe dake da arzikin lithium a duniya jihohin da aka gano na da lithium din sun hada da Kogi, Nasarawa, Kwara, Plateau, Oyo, Ekiti da Cross River. Lithium abinda kasashe da dama a duniya ke nema ido a rufe ne saboda matukar amfanin sa wajen hada batira, gilashi, tangaran, sinadarin hada makamashi da sauransu. Honorable Yusuf Jibrin mai anguwa babban mai ba gwamnatin jihar Nasarawa shawara a ofishin jihar dake Abuja yace sun fara daukan mataki kan waɗanda ke zuwa jihar suna hakar ma'adinai don tabbatar da al'umman da ake hakan ma'adinan a yankin su sun amfana kuma gwamnati ta samu kudin shiga don samar da ababen more rayuwa wa al'umma
mai girman gwamnatin mu na Nasarawa injiniya Abdullahi Sule so da zuwan shi ya bubbude hanyoyi wanda za su samu investment zuwa Nasarawa
wato za a zuba jari kenan
in za a zuba jari a Nasarawa alhamdulillah mu mutanen Nasarawa mun fara ga digital democracy because kudin shiga na Nasarawa ya karu kuma saboda yanzu a kasar nan yau a Najeriya most especially north central mu Nasarawa muna da large deposit of lithium kuma lithium yanzu a mahadinai yanzu shine ya zama number 1 a duniya so mutanen Chinese din nan suna amfani da mahadinai na lithium din nan sosai shi yasa suna kuruwa suna zuwa Nasarawa yanzu akwai kamfanoni wajen guda biyu ko uku sun zo sun zuba jarin su sun samu sai za su bude factory wannan haka hanka lithium za su wanke kafin a tura turai problem din mu a Nasarawa shine muna da illegal miners
wato wayanda suke hada ba bisa ga'ida ba kenan
ma da ladamuwan mu a Nasarawa kenan zuwan gwamnatin mu injiniya Abdullahi Sule shine ya taki musamman every time yana Abuja sai ya tafi Ministry of Mines and Power so albishirinki zuwan mu na karshe da shi zuwa Ministry of Mines and Power muka samu permanent secretary a cikin part of the meeting muka yi ita PS din ta ce za a set in task force comprising the all mineral producing states and north central
wato idan kace task force wato za a sa wani committee kenan da za su dinga duba
harkokin mali a wannan committee yes wannan committee na security ne wanda za a dinga visiting mining sites a tabbatar kana da takardu kafin kana hanga mine a jihar Nasarawa kuma na biyu shi abin sha'awa shi ne a matakin his excellency injiniya Abdullahi Isle ya dauka shi ne one yana so collaborative tare da Ministry of Mines and Power so da kafin su ba mutum lasin a Abuja don ma'adinan yana Nasarawa ne su masu neman a tura musu takardun su je wajen community din a tabbata akwai abin nan su kuma community sun sani cewa wayannan sun zo su yi magana da su sun yi magana da su cewa lalle suna so a ba su site din su na mining site Nasarawa state government ba za ta process in iya gurgurdonta da stamping da komi ta tura musu a mining ministry a Abuja to kaga a nan za a samu collaboration cewa duk masu bin bayan peji Nasarawa state in ba ta sani ba za a kama su
to daga karshe wane alfanu al'umma za su samu da irin wayannan hada hannu da kuke yi musamman da kamfanoni na kasashen waje
alhamdulillah kin ga na farko aka zo bangaren alfanu na farko su kamfanonin nan wanda za su zo da jarin su akwai abin suke cewa corporate social responsibility za su gina makarantu za su gyara asibiti depending on the needs na wadanda suke aiki wayansu za su so hanya ne ai musu wayansu za su so wuta ne ai musu to kinga is part of al'amfani kuma banda ma harajin za su biya wanda internal revenue service namu zai karu
shi ma Mr. Philemon Ayuba masanin harkokin kasuwanci da zuba jari a fannoni daban-daban yace Najeriya tana da ma'adinai da za ta iya samun kudaden shiga da za su taimaka wa tattalin arzikin kasar muddin shugabanni sun karkatar da hankalin su a fannin
ma'adinai da ake fita a Najeriya da shi yana nan dimbin da zai biya bukatar Najeriya ba state guda daya a Najeriya da bata da ma'adinai da za ta biya mana bukata ba amma ana sarrafa su ana kai su turai gwamnati bata samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu akai da kuma maganan cin rashawa wata babban kalubala ne wato in ba an samu mutane na kwarai a wuraren da ya kamata ba don a tattoshe duk wuraren da kudin gwamnati baya samun shiga za a samu babban damuwa to duk maganar insecurity da ake fada ya shafi rashin samun aikin yi kuma gwamnati ba hakinta ne a ce ta kirkiro aiki ba ya kamata ta gyara hanya ne wanda ƴan kasuwa za su kirkiro aiki in sun kirkiro aiki gwamnati ta karba haraji daga ma'aikaci ta karba haraji daga mai kamfani sai a biya bukatan gwamnati da wallahi kowane state governor kowane minister kowane babban makamin gwamnati in ba dai sun dora bail ba bala'in da zamu shiga ciki a kasar nan sai ikon Allah kawai zai iya sarewa domin kome ya baci mutane ba su iya zuwa gona dan tsaro don karfin Najeriya daman gona da ake zuwa kowa in ya samu abin da zai ci sai ya hakuri in bai ma samu aikin ba to gonan ma a yanzu ba a iya zuwa ballantana a ce a samu abin da za a biya bukata
Hukumar ta Neti a wani rahoton ta na shekara ta 2012 ta bayyana cewa akwai ma'adinan karkashin kasa fiye da 40 wanda ma ba a taba su ba wanda aka kiyasta za a samu daruruwan daloli a kansu wanda hukumar ta ce kashi 70 na ma'adinan na kwance ne a karkashin kasan arewacin Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaji da Zainab Babaji yanzu kuma sai Wasanni a takaice
Mai saurare barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin labaran wasanni dake zuwa muku a kowace ranar Alhamis a daidai wannan lokaci wanda ni Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa Yanzu kan zamu ce kallo ya zo ga karshe na batun kwallon kafa na mata na duniya domin ku a ranar Asabar 19 ga watan nan da muke ciki na Agusta za a gudanar da matsayi na uku tsakanin kasashen Sweden da Australia a yayin da ranar Lahadi 20 ga wata za a kammala gasar tsakanin kasashen Ingila da kasar Spain a gefe guda kuma a rahotanni na bayanin cewa ƴan kwallon matan Najeriya Super Falcons wasu sun koma kasashen da suke sana'ar buga kwallo domin ci gaba da sana'ar tasu da hakan ke nuni da cewa kasashen da Scotty Ragi na bukatar da su koma bakin aiki a halin da ake ciki kuma mai ɗakin shugaban kasar Najeriya Remi Tinubu ta mararci tawagar ƴan kwallon kamar yadda ta yi musu alkawari za ta yi musu walima ganawar ya gudana ne a ranar Litinin a birnin Abuja sai dai ba duka ƴan kwallon ne suka sami damar halartar liyafar ba domin an samu bayani daga sakataren hukumar kwallon kafan Najeriya Muhammad Sanusi na cewa fadar shugaban kasa ta nemi da a rage yawan ƴan kwallon da za su halarci wurin liyafar kamar yadda jaridar Punch ta wallafa an dai ruwaito cewa kowace ƴar wasa mai ɗakin shugaban kasan ta ba ta kyautar $10,000 a yayin da jami'an ƙungiyar ƴan kwallon ta ba su $2,250 kowanne a wata sabuwa kuma gwamna Hope Uzodinma na jihar Imo ya karama ƴan wasan kwallon Super Falcons din ƴan asalin jihar Imo ta hanyar ba su kyautar kuɗaɗe da filaye waɗanda aka karaman ku su ne Chiamaka Nadozie Desire Oparanozi Osinache Ohale da kuma Tichoku Oluehe yanzu kuma zan kawo muku jerin sunayen ƴan wasan kwallon kafa maza da suke samun manyan kuɗaɗe a fagen shura kwallo na daya akwai mutane biyu da suka yi kankankan a yawan kudaden da suke samu a club din su sune Karim Benzema da kuma Cristiano Ronaldo wanda kowannen su na karban euro miliyan 3,876 a kowane sati na uku shine Neymar yana karban euro miliyan 1,923 a kowane sati guda na biyar shine Kylian Mbappe yana karban euro miliyan 1,336 a kowane sati mutum na shida shine Lionel Messi yana karban euro 1,865 a kowane sati na bakwai mutane biyu ne a nan ma suka yi kankankan su din ne kuwa Sadio Mane da kuma Jordan Henderson suna karban euro 1,769 a kowane sati mutum na tara shine Riyad Mahrez yana karban euro 673 a kowane sati sai na goma Ngolo Kanté yana karban euro 577 a kowane sati da wannan na kawo ga ƙarshen labarin wasannin namu na wannan sati Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga lalu ya dama da labarai amma a takaici.
Yau Alhamis aka share yinin farko a taron da shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka na ECOWAS suka fara a Accra babban birnin Ghana inda suke duba yiwuwar daukan matakin soji akan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a watan da ya gabata. A ranar Laraba kungiyar ta ECOWAS ta ce tani ta ankarar da dakarunta na yan kota kwana kan su zauna cikin shiri domin maido da doka da oda a Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta karshe kan batun tura dakarun zuwa Niger. A halin da ake ciki hare-hare da tashin hankula na ci gaba da yin mummunan tasiri akan miliyoyin mutane a jamhuriyar ta Niger cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Alhamis. Kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa Red Cross ta ce mutum daya cikin mutane biyar na bukatar taimako na jin kai. Kungiyar ta kara da cewa tana ci gaba da ba da tallafi ga al'ummomin da suka tagayyara tare da haɗin kan gwamnatin ƙasar musamman ma waɗanda aka raba da muhallansu. Bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka ɓata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Senegal zuwa Spaniya. A ceto mutum 38 da suka tsira an kuma tarar da garwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga Senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan Yuli. An gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin Cape Verde. Ma'aikatar kokin wajen Senegal ta ce a ranar Talata masu tsaron gabar teku suka ceto mutanen sai dai hukumomin na Cape Verde ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba. Kwanaki da dama da aka kwashe ana tafka ruwan sama babu kakkautawa a yankin Himalaya da ke India ya yi sanadin mutuwar mutum 72 a wannan mako. Mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama. Masu aikin ceto a jihar Himachal Pradesh da ke yankin na Himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau da kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzai suka binne a ƙasa. Hukumar kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Akalla mutum 100 aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin India ciki har da jihar ta Himachal Pradesh. Mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafar Amurka ta mata Vladko Andonovski ya ajiye aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na AP da ya saka yi sunan majiyarsa saboda ba a fitar da labarin a hukumance ba. Ajiye aikin nasa na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da aka fitar da Amurkar a gasar cin kofin duniya ta mata.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za ku ma yi zuciyar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya gabatar da shirye-shiryen namu na yau, sai dai wanda ya haɗa tare da Bada Umarni har ma da injiniyan mu na ni sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya.